mai wa'azin mu na gaba shine sakataren kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa mahaddacin alqur'ani mai girma shehin malami da yayi suna wajen dangana da hakuri malamin da baya yin raddi sai dai in abubuwa sun yi zafi ya dan sa cocila ya haska Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe tare da National Secretary akwai mataimakin shugaban majalisa alarammomi na kasa alaramma Dr. Ahmad Ibrahim Suleiman Kano alaramma ka zo ka karanta wasu ayoyi daga alqur'ani kafin National Secretary ya taso Allah nake roko ya taimake ku Allah ya daidaita bakin malam Allah ya amfana da mu da abubuwa da zamu ji alaramma ku fadal mashkura ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du fa ya ibadallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamar sa da tausayin sa da amincewar sa ya hada fuskokin mu a wannan farfajiya a wannan babban daki na taro International Conference Center a nan babban birnin tarayya Abuja ba dan komai ba sai saboda gudanar da taro na addinin musulunci da ana cewa na ƙasa da ƙasa to wannan karan ba taron ƙasa da ƙasa bane taro ne na duniya baki daya ungiyar rabidatul alam al-islami wato the world muslim league ita ce babban babbar kungiya ta addinin musulunci ta duniya a halin yanzu wanda kuma an assasa ta shekaru masu yawa da suka gabata ana maganar tun 1961 abu aka assasa ta kenan 62 to kenan idan ka lissafa zaka ga ta doshi shekara 70 da assasawa kuma kungiya ce da take gabatar da aikace-aikace na addinin musulunci a duniya ita ce ta yi hadin gwiwa da kungiyar Izala ta nan Najeriya domin gabatar da wannan babban taro an yi mai kama da irin su shekara 11 da ta wuce a nan Yar Adua Conference Center a nan Abuja lokacin Abdul Muhsin Turki shine babban secretary general na Rabida wannan lokacin kuma Muhammad Abdul Karim Al-Isa shine babban secretary general na Rabida shi Abdul Muhsin Turki ya koma mutashar am wato special advisor na sarki Salman a kasa mai sarki shi kuma his excellency Muhammad ibn Abdul Karim Al-Isa shi kuma ya rike kujera ta Minister of Justice a kasar Saudiya kamin ya dawo ya rike wannan babbar kungiya wadannan kungiyoyi guda biyu su ne wadanda suka hadu suka shirye wannan babban taro kuma aka ce ita kungiyar Izala ita ce mai masaukin baki to kun ga wannan taro ne na duniya wannan a rubuce kenan a aikace kana iya cewa babu wani bangare na duniya da ba a samu sun zo wannan taron ba daga nan zaune ina ganin su Alhaji Amoda muna tare da su executive member ne a kungiyar Ibadur Rahman ta kasar America wacce take da headquarters a wani babban masallaci da ake cewa Mount Hope a wata anguwa da ake cewa Bronx a birnin New York muna tare da shi a wannan wuri kuma shine shugaban Sautul Haq wanda kungiya ce tana da'awa a America tana da'awa a Africa musamman a kasar Ghana ita kuma kungiyar Ibadur Rahman ita ce take da'awa a North America gaba daya wato America da Canada dukkanin suke yada da'awa suna isar da sako na sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan akwai su Alhaji Faisal duka daga New York sun halarci wannan taro muna tare da su yanzu haka dazun nan Sheikh Abdulrazak ya gama wa'azi wanda limami ne na Juma'a a ainihin masallacin Seven Sisters da ke birnin London ya zo ya gabatar da wa'azi akan wannan mimbari kuma memba ne a wata kungiya da ake cewa Ahlul Asar inda wasu matasa ne dukkan su professionals a birnin London wanda suna yin da'awa door to door da'awa ba inda ba sa shiga su isar da sakon Allah madaukin sarki Abdulrazak da ya gama wa'azi yanzu matarsa a Ingila Bature ya ce kuma Bature ne Ingila a hannunsa ta karbi kalmar shahada bayan ta karbi kalmar shahada ta musulunta kuma yayi hub da ita yanzu haka ta haifa masa yaya wajen guda biyar dukkan su turawa ne ba baki ko kwara daya ce daga nan inda nake zaune ina ganin malam baba wanda shine babban mai masaukin shugaba idan shugaba ya je kasar Holland wacce ake cewa Netherlands musamman a babban birnin Amsterdam shine babban mai masaukin mu da tawagar su sun taso sun zo sun halarci wannan taro daga Netherlands ita ce kasa guda ɗaya ta little a duniya da take below sea level bayan wannan daga nan ina hangen Sheikh Saifuddin wanda ya zo tun daga kasar Spain. A kasar Spain yana zaune a wani gari da ake cewa Alicante a kasar Spain. Idan mun je da'awa a kasar Europe yana daga cikin matasa ƴan gogurmaya. Bari in ba ku dan karamin labari da zai ba ku sha'awa. Mun tashi daga birnin Andalus a jirgin sama zamu tafi Barcelona a cikin kasar Spain. Jirgi yana sararin samaniya wajen kafa 70,000 da wani abu. Shugaba yana zaune kan kujera. Ashe baturan da ke zaune gaban kujera da ke gaban shugaba directly. Ashe wani dan giya ne. A kuma jirgin saman da kwalbarsa ta giya yana tiltilawa. Yace in ya tiltila giya ya tiltila giya. Kawai sai ya sukuwa akan kujera. In ya gama sukuwa sai wayoyi ce wai shugaba ya zungure shi da kafa sai ya tada rikici. Shugaba ya gane dan giya ne ya ce masa to shikenan sorry sorry. Sai ya dauka magana ta mutu. Da ya kara tilkilar giya sai ta kara giya masa ƙarya. Sai ya sukuwa akan kujera. Sai ya sake wayoyiwa. Yace wai shugaba ya zungure shi daga baya. Karshe muka gagara daurewa muka ci aiwa cabin crew magana. Wannan mutumin a canza masa kujera ya hana shugaba natsuwa. A daidai lokacin kuma shugaba karatun Alkur'ani yake a cikin jirgin sama. Kabin kuru suka ce ai ba inda za a mai da shi domin jirgin ya cika sai dai a yi manajan ɗinsa daga nan. Muka ce ya za a yi manajan ɗinsa yana da sabe. Sai Sheikh Saifuddin zai taso wanda ya gama wa zira su. Ya ce sakatare ya ce ya ce nan a Turai ake bar mu ne ƴan Turai yanzu zan yi magani shi. Sai na tsaya ina ganin me zai faru. Kusa abin da ya faru da ya cire kwan ɗinsa sai mika ya ce a riƙe mashi. Wannan abin da Turawa ke ɗaurawa a wuya wannan rawani-rawanin da suke ɗaurawa a wuya saboda maganin sanyi. Ya cire ya mika masa. Na ce mai ke faruwa ya ce zan buɗe ƙofar jirgin ne in gurgo shi daga sararin samaniya. A'a. Kabin kuru da Turawa sun ɗauka da wasa ake yi. Sai a ga wannan matashi ya zo ya sugubi wannan bature. Aka ce ina za a gaishe ya ce I will open the door and send him out. He cannot disturb us again. Ai kabin ka ankara jirgin sama ya dagule gaba daya. Idan aka buɗe window iska ta shigowa ko da zai rayu a cikin jirgin. Aka ce baka sai ka buɗe za mu mutu ba yace it is better than disturbing our leader. Iska ta shigo duk ai guri guri nake yafi sauki a kuma da wuri ya nufi kofa. Da kyar aka zo aka karbe shi a cikin minti da aka canja wannan bature wurin zama. Ba canja masa wurin zama ya bar zariya ba. Duk da yadda ya bugu da giya da yaji za a urgo shi daga sararin samaniya. Ana canza masa kujera ka minti biyu ya fara bacci. Wayannan su ne matasan da muke da su a Europe waɗanda suke koyaushe babban aikinsu shi ne isar da dawa. Mutanen Paris jiya muka yi ban kwana da su saboda wasu daga cikinsu za su wuce a yau kuma a yau ɗin sun samu wucewa. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya sauke su a lafiya. Ba maganar Saudiya da sauran wurare ake yi ba. Mutanenmu na Germany daga nan inda nake zo ina ganin Alhaji Adam. Alhaji Adam dan mike tsaye da Allah su ganka. A takbir. To shi wannan zaka gagara gane dan Balarabe Balarabe Bature Bature. Daga kasar Germany ya zo. Shi ne chairman na kwamitin masallacin Juma'a Masjidur Rahma. Wanda yake birnin Hamburg a kasar Germany. Ya taba daukan mu a mota muka fita domin da'awa tun daga Germany daga Hamburg muka je Vom muka wuce Deutsche Bahn shi yake tuka motar muka fita Germany muka shiga Netherlands muka je Amsterdam muka fita daga Amsterdam muka shiga Belgium muka je Antwerp a Belgium aka wuce aka je Brussels inda nan ne headquarter ta Europe gaba daya. Duk turawan Europe nan ne headquarter su kuma a nan Antwerp nan ne kamfanin nan ne center ta gold ta duniya da ake takama da ita. A nan suka ce za su gina secretariat ta Ahlus Sunna wal Jama'a a nan birnin Antwerp. Kuma a secretariat suka ce za a ba suka ware kungiyar Izala office suka ce wannan office ne na kungiyar Izala, mu turo coordinator da zai rinka gudanar da harkokin da'awa a kasar Europe gaba dayanta. Bai wuce wata kadan biyu ko uku ba, mun je babban birnin Brussels inda aka gabatar da masabaka ta gasar karatun Alkur'ani ta Europe gaba daya. Yaro zai fito maka ba jamusi banda jamusanci ba abin da yake ji a duniya, amma wallahi in ya fara karatun Alkur'ani mai girma sai ka dauka daga kasa mai tsarki ya fito qira'atan mutqanatan mujawwada. Hidima da suke yi wa addini banda Allah madaukakin sarki, babu wanda ya san yawan hidima da suke yi wa addini. Afirka maluma daga kasashe da dama sun hau kan wannan minbari su yi wa'azi, yan kadan aka gabatar. Can layin da kuke gani da katira ne daga kasar Kamaru wadanda suka bayyana, kowanne in ka mika mashi laspika ya hura ta ansa bid'a, I am very sorry. Sheikh Kamil, ambassador musulunci, ambassador sunna, yanzu ya sauka daga kan minbari, shugaban ahlus sunna wal jama'a na kasar Ghana ma gaba daya muna tare da shi a wannan taro. Sheikh Umar Ibrahim dattijo ne, yayi karatu a gaban Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kamin ya koma Ghana ya ci gaba da da'awa. Ni na san yanzu ya kusa shekara 100 a duniya. Da muka je Ghana, shugaba da kansa ya kai masa invitation, yace amma ka turo wakili. Yace shugaba, wannan taron ya fi karfin wakili, bayan wakilai sun zo ni ma zan ƙara zuwa da kaina. Kuma tawaga da ta zo Ghana Allah kada ya san iyakar su, kuma shi karatunsa ya zo. Yanzu malami ya gama wa'azi daga Togo, ba maganar Niger ake ba, daga kasar Kamaru ba maganar adadi ake ba, Benin Republic, mutanen Cote d'Ivoire, muna tare da su a wannan wuri. Abinda nake so na gwada mana, taro ne na duniya aka yi domin samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen tashin hankula da ake fama da su a cikin waɗannan ƙasashe. Abinda zai ƙara baku sha'awa shine, har da kristoci an gayyato su an zo a yi wannan taron da su. Wani zai ce, me yasa za a gayyato kristo a taron musulmi? To wataƙila baka san musulunci ba ne. Yanzu muna magana ne akan zaman lafiya. Su wane ne mafi rinjayen waɗanda ke zaune a Najeriya daga musulmai? Cewa idan musulmai suka fahimci muhimmancin zaman lafiya, kiristoci ba su fahimta ba, matsala ta warware ko har yanzu akwai sauranta? Kenan har yanzu akwai sauranta? Kenan akwai buƙatar mu kira su zo mu yi musu bayani su fahimci menene musulunci yace dangane da rayuwa tare da su? Wataƙila sun ji maganganu da yawa daga ƴan acaɓan masu wa'azi da suka tsorita da musulunci, ba su fahimci ya musulunci ya nufa ba. Kamar yadda a fastocin ma akwai ƴan acaɓan fastoci da suke caɓa rudu wanda yake taimakawa wajen kawo rikice-rikice a cikin ƙasa. Yanzu su zo su ji menene musulunci daga bakin musulmi, su ma su gaya mana me littafin su ya tanada akan zaman lafiya. Ɗazu an yi round table discussion a ɗaya daga cikin ɗakunan taro da ke wannan hall. Manya-manyan fastoci, ba ƙananan ba, manya-manyan gingima-gingiman, ɗibga-ɗibgan, jibga-jibgan, shirga-shirgan fastoci, kuma dukansu bayan musulmi sun yi bayani suka ce yadda musulunci ya ce a zauna lafiya, Bible ma cewa a zauna lafiya. Ba zan manta ba, ɗaya daga cikinsu yake kotin yana cewa ai Bible ya faɗa a surar Matthew chapter 5 verse 9, Bible ya ce blessed as peacemakers they shall be called children of God. Bible ya ce Allah ya yi wa masu kawo zaman lafiya albarka. Masu ba son zaman lafiya ba, a aikace suke iya ƙoƙarin su ga al'umma ta zauna lafiya, ba a faɗa, ba a kashe-kashe, ba a zubar da jini. Bible ya ce albarka ta tabbata ga waɗannan mutanen. A wannan round table ɗaya daga cikin fasoci yake karanta aya, daga baya sai muka fahimci ashe abin da ke kawo rigima tsakanin musulmai da kirista a Najeriya na farko akwai mugayen yan siyasa waɗanda ba za su iya cin zabe ba sai su hada rikici sai su hada rikici tsakanin musulmai da kirista da bukatar su ta biya na biyu akwai yan acaban masu wa'azi professor Khalid babban sakataren jama'atu ya kira su da accidental imam and accidental pastors ba su fahimci concept of unity and peace and tranquility in Islam ba ko a Christianity irin wayannan suna baiwa mabiyan su gurbatattar tarbiya wacce take kawo a cigaban rikici da hargitsi a cikin kasa da sauran dalilai da aka gano wanda kuma aka dauki matakai da ake ganin idan an bi su in Allah madaukin sarki ya amince za a samu dawo warware wannan matsalar kenan wannan yayi amfani ko bai yi amfani ba wannan yayi amfani kwarai da gaske dan zai taimaka a ƙara samun zaman lafiya a cikin wannan al'umma ku saula da ku ci addinin musulunci bai hana mu mu'amala mai kyau da kristoci ba kai har wayan da ma ba kristocin ba bai hana mu wajen mu'amala mu yi mu'amala mai kyau tare da su ba ayoyi na alkur'ani mai girma sun tabbatar da waɗanda ba musulmai ba matukar ba su yaƙe mu sun kore mu daga gidajen mu ba to mu yi zamantakewa da su da mu'amala da su mai kyau cikin kwanciyar hankali ala ramma
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
Why?
إن الله يحب المقسطين
kun ga aya ce ta alqur'ani mai girma Allah ya ce bai hana mu ba ga waɗannan waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba su yaƙe mu a addinin mu ba ba su fitar mu da gidajen mu ba irin waɗannan mutane mu yi musu mu'amala mai kyau kuma musu adalci inji Allah madaukakin sarki Allah yana son masu adalci inji Allah madaukakin sarki kenan aya ta halatta mana ba shi zai ba ku mamaki ba kristoci a dukkan nau'uka da jinsi da class da department da ake da su da ba musulmai ba qur'ani mai girma ya ce kristoci su ne waɗanda suka fi kowa kusa da mu ana ramma akwai ayar a cikin suratul ba'ida
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
سَبَّحَ بِهِ
ذَلِكَ بِأَنَّ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
الله يتي أدوني هيدا كبنجك ذاك سامو وأن سك في قوة أداوة المسلمين سك في قوة أداوة المؤمنين سك في قوة أداوة دم إيمان مبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم توسون يهودا ودى مشركين جاء الله ملوكي سيكي وإن من يأبو كالقابر مسلمين كنا sai Allah ya ce amma cikin wanda ba musulmai ba wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu zaka samu wadanda suka fi kusa wajen nuna soyayya da kauna ga masu imani sune allazina qalu inna nasara sune kristoci inji Allah madaukakin sarki kamar an tambaye Allah me yasa a kristoci suka fi nuna kauna ga mu'minai fiye da yahudawa da mushrikai sai Allah ya ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban a cikin su akwai malamai limamai sannan a cikin su akwai masu kokarin bauta inji Allah madaukakin sarki wa annahum la yastakbirun sannan suna da tawali'u ba masu girman kai bane wannan ne dalilin da yasa suka fi kowa kusa da masu imani a cikin duk waɗanda ba musulmai ba da Allah idan na kusa kusan ma ba mu iya jawo su ba to ya zamu iya jawo na nesa kristoci qur'ani ya bada wata shaida mai ban sha'awa akan su wata shaida ce wannan da yazo magana akan Nabi Isa karshen suratul hadid yace summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi kan maryam
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
نعم
فما رعوها حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
الله فرعكي سيكي يتي باية وصو النبوة واسو موسى سيبيو باية سودة النبي إيسى دم مريم إجي الله سيالله يتشي النبي إيسى دم مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه mun sanya a cikin zuciyar mabiyansa su wane ne mabiyan annabi Isa dan Maryam wanda aka bashi injila su ne wa su ne kristoci sai Allah ya ce mun sanya a cikin su me muka sa a cikin zukatan su sai Allah ya ce rafatan mun sanya tausayi a cikin zukatan su wa rahma sannan mun sanya jin kai a cikin zukatan su mabiyan annabi Isa Allah ya ce ya sa tausayi da jin kai a cikin zuciyarsu kuma idan ka kalli ba za ka gane ma'anar wannan ayar ba sai ka zagaya kasashen duniya in kana kulli a Najeriya ba za ka gane ba bazin nan sai da na tambayi wani babban kisisi na kristoci nace wai ni kan wani irin kristanci muke yi a Najeriya da ma musulunci karan kansa yace me yasa ka faɗi wannan magana nace a yanzu idan ne headquarter kristoci ta duniya yace ro nace to naje ro ga shugaba haka ne mun je birnin ro a kasar Italy tare da shugaba ina engineer baba dede director project haka ne hotel din da muka sauka daga window na ina kallon Vatican kuma wannan yasa muka je muka ziyarci Vatican fada fafaroma ta duniya muka ce mu je muga wace waina ake toyawa a wuri yadda in zamu yi magana ba wani ya ji ga wani ba bakar da miyar ba maguji Vatican karan kanta kaman kasa ce wannan yasa ana tura musu ambassadorci ita ce kasa mafi kankanta a duniya muka ce Najeriya tana da embassy a cikin Vatican bayan embassy na Rome aka ce akwai muka ce akai mu embassy mu je mu ga jami'an hudda jakadanci da Najeriya ta tura a cikin Vatican suke hudda jakadanci mun zagaye birnin Rome akwai abubuwa kaman guda 10 da ya kamata in gaya muku amma ba lokaci a saurara bari in fada muku kwara uku ku saurara bari in fada muku kwara guda uku kawai sai in tsaya dan da na samu dama zan dora muku akan su abu na farko da zai baka mamaki a Rome wanda ita ce babbar kasar kristoci ta duniya to a Europe gaba daya babban masallacin juma'a mafi girma a Europe gaba dayanta a cikin Rome yake nan ne ake da largest mosque in the whole Europe a cikin Rome da ka san yadda ake sai da feji a room da zaka fi ganewa su da mita inci ake auna fili da za su da shi saboda tsadar kasa aure amma wannan makeken fili da aka gina wannan babban masallaci gwamnatin room ta kristoci ita ta dauki filin ta bai wa musulmai kyauta tace ku gina masallaci wurin bauta shugaba haka ne kasashen musulmai na duniya su suka tara kudi a gina masallaci daga cikin kasar da ta bada gudunmawa mai yawa kan kasar Saudiya a ci ba shi zai ba ku mamaki ba gwamnatin Rome sai ta zo gefen daman masallacin sai ta yi tasha ta jirgin kasa ta zo gefen hagun masallacin ta yi tasha ta bus me yasa dai tace girgirgin kasar tace boss a gefen masallaci wanda ko Vatican bata samu wannan gatan ba suka ce saboda ba su so wani musulmi a birnin Rome saboda traffic da goslo a ce ya rasa sallar juma'a ba ta san a samu wannan a haihu ta kristoci sadan ku sauna abu idan za a yi wani babban taro a Vatican za su aikowa musulmi su ce ga babban taro da muke da shi duk da bai shafe ku ba idan kuna sha'awa kuna iya turo wani yazo ya ga abin da muke domin ku tabbatar da ba abin da zai cutar da ku aro idan musulmi za su yi taro ko lecture ko dialogue idan suka rubuta wa Vatican Vatican sai ta turo wakili dan labarin tambaye ku nan ne inda asalin kristanci yake idan aka ga musulmi da kristan suna fada a Najeriya akwai abun ban mamaki ko ba abun ban mamaki akwai wani bugu da ya hada su duk malamin da yake zai hada musulmai da kristoci a Najeriya fada in malamin musulunci ne ku ce dan acaban mai wa'azi ne idan kristan ne dan acaban faso abu na biyu da ya babu mamaki a Rome mun je wata asibiti asibitin tana kusa da gidan Caesar wani babban sarkin Romawa da aka sunan asibitin da Faransanci ne abin nan da Italianci ne da yake ban yi Italianci ba ban rike ba amma sai da nace a fassara mu da aka fassara mu menene ma'anar sunan asibitin shine sunanta jirajiran Yesu asibiti sai ta haihuwa jirajiran Yesu sunan asibiti kenan to amma asibitin idan musulmi ya kawo matarsa zai za ta haihu duk abin da za a yi mata na haihuwa har a kammala ta haihu kwandala ba zai bayar ba kyauta za a mata abu na biyu sai an tambayi musulmin kaya da likita namiji ya ga matarka ko kai addinin ka bai yadda ba in ka ce addini na bai yadda likita namiji ya ga matata ba ba wani likita namiji da yake kusanci ɗakin da matarka take likitoci mata duk inda suke a duniya sai an dauko su su za su yi jinyar matarka abu na uku asibiti idan za ta dauki nauyin ciyar da matar taka har zuwa ranar da za ta haihu sai an kira ka an tambaye ka da wani irin abinci ne addinin ka ya halatta a bata wani abinci ne addini ka bai yadda a ciyar da ita ba wallahi ba za su ciyar da ita ba sai abinda addini ka ya halatta mata kar ka dauka ana yin wannan ne domin a raba ka da addinin ka ka rike addinin naka saboda tausayi da jin kai idan matar ta haihu za a buƙaci asibiti ta rike matar sati uku in za ka fata sati uku nan za a rinka ciyar da ita balance diet abinci mai gina jiki ka ga mai jego lokaci ne ta murmure ai abin da ke kashe masu jego a Najeriya daga lokacin da aka ce ka ga mutum ana sauke masa fiko ta itace a kofar gida kar ka tambayi abin da ya faru matarsa ce take dab da haihuwa da an ce Hajiya dai ya ce ka san Hajiya tana dab da sauka dab shi yasa muka fara tanadi ka ji bugu tanadin itace yayi mata bai mata tanadin abinci mai gina jiki da za ta ci ba alhali Qur'ani mai girma ya faɗi me za a ba mai jego Maryam mahaifiyar Annabi Isa ta haife ta a daji Qur'ani mai girma sai ce mata fakuli washrabi
fakuli washrabi wa qarri aina فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
سَوَدَ هَكَا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
تبتي الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر Allahu akbar kun ji abinda mai jego ke bukata fakuli washrabi full stop wa qarri aina kuma ta samu kwanciyar hankali ha mu tana haihuwa me ake bata kudun kanwa mai zafin bala'i da kacan yaji mai zafin bala'i ruwan zabi mai zafin bala'i wata tsohuwa mai zafin bala'i tunda asuba za a dora garuwar ruwa ta tafasa ana iya ruwan ba sun tafasa tana kubarsu sai sun jiyo su uku kun sai idan bidiya ta samu gindin zama har ƴan sunnoni da mustahabai ake mana kaga yarin ya malam farasal a samu dalbejiya danya a rinka tsomawa a tafasashen ruwa ana shauda mata ana tana kara tana ihu tsohuwa ba tausayi ki da sauki tana shaudawa tana zagin yariya tana raguwa banza raguwa rofi mu da muna kanana da tawul aka mana shi yasa na zagaye Najeriya nace duk mai jego in za a shiga da ita wankan jego ta samu kofi kato ta je da shi da ta watsa miki ruwan zabi kika yi korafi tace miki raguwa banza raguwa rofi ki ko kofi da ruwa ki watsa matsaya ce maga za ta yi kuma za ta yi kujera sai an dora a wuta an gasa ta da ni zafi sannan a ce mai jego ta zauna tana kona mata mazaunai tana motsawa ana ce zauna dabas zaki danya sai ka ce wata waina kanwa ku tambayi likitoci kanwa potassium ce kanwa is potassium kanwa fa za a samu ayi kudu da ita sannan a daka farkono a zuba wa kudun tabasashe a gauraya a baiwar Allah bata ji bata gani ba sai ka ce yar wuta a ce kwankwada tana sha tana tari tana hawaye tsohuwa na kwankwada kuma ƙarya ne bai da amfani ba matata da ke wankan jego babu ita akwai matata da na auro haihuwar farko wa ana maganar wankan jego nace babu aka ce kana da lakari nace ina da shi dama nayi asusu nayi tattali Allah nace pepe chicken da safe za a kawo pepe chicken bai dumi a bata ta diba sai a sake kawo shayi mai kauri sai a bata sai a kawo omelette liver and kidney and plantain sai ta diba ta sa shayi mai kauri ta yi wash it down da rana in ce a samo pounded yam in ce a samo miyar igu a sa crawfish a sa cow tail a sa cow leg a sa da daddare in ce a kawo semon bita miyar kubewa ta sha naman rago sake ɗora kofin shayi gari na wayewa in ce chips wallahi kwana uku kada aka yi mahaifiyarta ta zo ina mai jego sai aka ce tana lambu a gida na Gombe akwai babban lambu a gidan aka ce tana ce mai jego a lambu inna lillahi wa inna tana leka sai ta ga mai jego ta tsinko ta katuwa kankara ta dauko tana tahuwa ke nafiya ina zaki kai tace ni zan sha kina jego ki sha kankara kace me zai same ni ba abu tace lahiya kalau nace ke kwantar da hankali ki in zaki kai ta filin kwallo in ta da kibol wallahi sai ta yi sama to wannan asibitin za a rika mai jego sati uku sati nawa uku kuma ba za a ciyar da ita ba sai abinda kai da a ciyar da ita kyauta kai fa musulmi ne ka kawo matanka ba shi zai baka mamaki ba idan aka kammala za ta koma gida za su dauki kudi na Italy za a dauki euro 2000 a bata euro 2000 ya kai nawa idan ya canji saboda miliyan uku saboda nawa miliyan uku na Najeriya a bata kyauta wai kun san me ake so ta yi da kuɗi wai ta saya wa jariri rigar sanyi ta saya wa jaririn madara ta saya wa jaririn fulawa yadda in mai jego ta kwanta kan gado ga jariri nan gefe kuma sai a jera fulawa in ta kalli nan sai ta kalli jariri sai ta murmushi in ta wayo yana sai ta kalli fulawa sai idanun ta ya ƙara ƙarfi na ce lafiya kalau fakuli washrabi wa qarri aina na faɗa abu guda nawa biyu da na ce guda uku zan fada. O a ce wazi sai gari ya waye. Matasa kun shirya? Hatta madara ilfajar. Duk wanda ya shirya ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana abin sai kage wani goro shi haƙa da tsawaki. Yana Allahu Akbar saboda shi goro ne. Dama ya saba kwana akan katifa sama da riga. To ba za a kwana ba. Amma kun san abin da za ku yi mamaki? Na faɗa muku kasar Rome. To ku je kasar Greek. Ku je birnin Athens. Ku ga ya ake mutunta musulmi a wurin.